Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 29 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai zo muku ne daga Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan dalilan da yasa mata suke yin bincike a wayar mazajensu. Sannan kuma muna tafe da bangaren girke-girkenmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Rukayya Basha da zan gabatar da shirin yau da gobe na wannan rana. To madalla, a cikin shirin na yau mun gayyato mata domin su bayyana mana ra'ayoyinsu kan abin da ya shafi taba wayar miji. Kamar dai yadda aka sani ne, wasu mata a wannan lokaci suna da ɗabi'ar son taɓa wato wayar miji domin su duba ko su abubuwa wanda bai dace ba. To shin ma me yasa mata ke son duba wayar maza ne? Sannan su ma mazan me yasa ba sa son mata su riƙa taɓa wayar su? Amma dai Hausawa na cewa magana a bakin mai ita yafi daɗi. To manyan baƙinmu za mu so ku gabatar da kanku.
Fatima Laminu sunana.
Malama Zainab Alhassan.
Sunana Hindat Umar.
Sunana Ahmad Bayyi Muhammad.
Sunana Ismail M. Sa'id.
To Malama Fatima Laminu, in na fara da ke, me za ki ce game da wato taɓa wayar miji da mata suke a wannan lokaci domin su bincika su gani ko mazajensu suna yin wasu abubuwa wanda bai kamata ba? Me za ki ce game da hakan?
Na'am, to inga Allah da kanshi ya ce falata jasusu, ya ce karu ku yi bincike. So da idan mutum ya je yana bincike sai ya gano balle a cikin wannan marra, in dai zaki bude wayan mijinki sai kin ga abin da ba zaki so ba. Kaman wata mai hikima take cewa wayan mijinka kaman albasa ne, in kika yanka albasa kina hawaye. To yana da kyau kai ma abin da baka so kar kai maka. So da dukan mu as matsayin mu na wato ɗan Adam, kowa yana da abin da yau in za a bude ba zaka so ba. To Allah ya rufa maka asiri don me yasa zaka tona ma wani? Kuma in ana son zaman lafiya musamman tsakanin mace da miji, shedan zai dinga ingi zaki yana zuga ki. Bude mana zaki gani ko kina budiyan ta iya yiwa ki gani ko kuma ba zaki gani ba. To yana da kyau zamanto akwai yarda da amana a tsakanin ma'aurata. Domin in babu yarda din nan akwai sala. Amma in akwai yadda ko da shedan ya riya miki zaki ci a'uzu billahi minash shaitani rajim, shedan kai ƙarya da ƙarfin Allah ba zan dai duba ba. Saboda kuma hadisi da zan jawo hankalin mata akai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kasance yana bin diddigin dan uwansa to ba zai bar duniya ba har shi ma sai Allah ya tona masa asiri. To in ke ma baki so a tona miki asiri, karki bi namijinki, karki je kina bude wayan shi. Shi ma haka zalike yadda dake kar yana budewa, dama ai an zo an zauna din nan amana ne. So a gina auren akan amana da tsoron Allah. Shawara nan kar dai su bude wayan miji,
amma akan cewa ita mace tana karkashin namiji ne shi zai iya bude nata.
A'a, wato akwai wato magana da ko in ce mata waɗanda suka jahilci wannan magana, inda zaki ji anti mace zaki ga bata yi sallah ba, kinga ta je kasuwa bata yi sallah azhar ba, bata yi sallah la'asar ba, magariba ya kusa za ta shiga kitchen, sai ki ji ma bata ma kunyan Allah, tace ah ai ban mai sallah azhar da la'asar ba, ga baban ku nan zai dawo, ga miji zai dawo, saboda bata yi sallah ba, farilla ne akan ta, baka soke hakkin miji ba, ba za ka soke na wato na Allah ba, to wannan farilla fa ba abin da ya sha, shi yasa ake ce kai mijinka wato biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba, abin da ya saba wa Allah to ba za ka bi shi ba, ba zai baka umurni kai ba, sai dai a tsakanin ma'aurata akwai girmamawa, zaki gaya musu cikin lumana da girmamawa cewa Allah ya hana wannan, shi yasa ma aka ce ka auri ma abota addini, shi ya sani ni na sani, ku kun sani su sun sani, to kin ga ce mace tana karkashin miji shi zai iya bude wayanta, ai an ce falata jassusu ba a ce miji yayi na matan shi ba, saboda shi ma idan zai bincika za a samu matsala a wannan marra, sai dai wanda Allah ya shiryar da shi, idan aka ce za a bincika so zaman lafiyan kai kar mu binciki juna, mu zauna da juna wato zaman lafiya, ai bincike tun a karan farko an yi shi lokacin da za a auro ni ko za a auro ki ko za a auro su, so kuma an gane cewa ai nagartattun mata muka aura, to babu wani zargi, shi ma miji ya kiyaye bincikin wayan matan shi, haka zalika shi ma ai shi yake kiwanta, idan ita ya kiyaye ita ma ba za ta yi mishi ba, amma in yazo yana yi mata ta ce to ni ma zan yi, dan mace yanzu shi dan sai ya rude ta, sai ya tabi ta yi kuma sai ya haifo abinda za a zo ana nadama, saboda haka shi ma namijin ya ji tsoron Allah kada yayi, ita ma kada ta yi, a zo na a cikin amana da tsoron Allah, a gude tare a tsira tare.
To in muka dawo kanki Malama Zainab, akwai akan ce taba wayar miji yana da amfanu kuma yana da wato rashin amfanin tabawa, to me zaki ce game da amfanin tabawayar miji musamman ma rashin amfanin tabawayar miji?
To gaskiya tabawan dai yana da disadvantage yana da kuma advantage din shi, amma most of tabawayar miji disadvantage din shi yafi yawa, saboda zaka iya tabowa ka gani an ta wata ma bai santa ba, ko a Facebook ko a wani guri suka hadu tana mishi magana irin na soyayya ko wani abu, to kinga wannan idan mace ta gani ta yiwuwa shi baya kula ta, ta yiwuwa kuma shi ya fara ma kula ta, ko irin ya dan batta ma daga kin san mata dai yanda ake a ce yallaɓai ya kake ya meye meye, ana yana son ki dau daga wannan kuma hira shikenan sai abubuwa su zo su fara.
To kin ce yana da alfanu, ma'ana advantage kenan, me alfanin shi?
To amfanin shi shine idan wani abin akwai wani abin da zaki gani na amfani a ciki, kamar misali yanzu idan ko akwai wani harkokin shi da yake yi kin gane
ile boye miki,
eh wata ile boye miki ta yi abun farin ciki a ciki kin gane, to kin gani zaki gani in kika ga dama zaki iya gaya mishi, in kika ga dama kuma ba zaki gaya mishi sai ki shiru, ko kuma wani abun na amfani na amfani ne amma kuma yana so ya surprising din ki ko wani abun kuma na amfani ne amma ba zai ma gaya miki ba, to amma daga wannan zaki gani in kuma kin iya takunki zaki iya gaya mishi, ko kuma ko ki ci gaba da abin da kike yi da waya.
Akwai mace da za ta ce ai tunda dai yana taba waya na ni ma sai na taba waya shi, kin taba wayar mijin nan?
Eh ina tabawa gaskiya, amma kuma wani abun ma zan dauka ne da dauki hotuna kin gane, ba wai dan bincike ba, amma kuma wani lokacin gaskiya ana bincikawa saboda yau da gobe kin san mazan dai, to sai a hankali haka ne.
To akwai abubuwa da maza suke da dama wanda ya sa wasu matan ba sa son taba waya, me zaki ce kan maza game da abubuwan da suke wanda bai dace ba?
Gaskiya abin da zan ce shine maza su ji tsoron Allah, saboda duk abin da ba shi da kyau kin inde musulmai ne mu, to kin gani ya riga ya saba wa addinin mu, saboda wannan mijin zaki ga yana yin abin da bai dace ba kwata kwata a ciki, ba ma kyan gani ba kyan fada, to wani kuma zaki gani ba wai wannan ba, akwai kuma wanda zaki duba ma zaki amfana da wayar shi, zaki gani abubuwa ne wani na amfani na addu'o'i na kuma dai amfanin rayuwa dai wani abin zaki gani a ciki, amma dai wannan abu shawara da nake ba mata shine a daina taba waya, su ma maza su ji tsoron Allah, gaskiya magana gaskiya su ji tsoron Allah, saboda suna da yaya suna da kanne suna da yan uwa, in akai wa yayansu ko kannan su ko wani abu mata su ma ba za su ji dadi ba, sannan mu ma mata mu ji tsoron Allah, dan akwai matan dan aka duba wayar su daga nan kuma shikenan ma auren ya riga da ya kare.
To ke Malama Hindatu, me zaki ce a game da wannan maudu'i da muke ta tattaunawa akai?
To alhamdulillah wa hada wassalatu wassalamu ala rasulillahi lalliya ba'da. To assalamu alaikum wa rahmatullah, in zai kara takaro na bi sunana Hindatu Umar. babban kalubale da muke fuskanta shine mu mata muna da kishi da yawa, kishi halak ne, amma wata na yi yana sa a mu shari'a. Wayan mijinki wani partner rayuwar shi ne, kin gani, part of his life ne, ya kamata kar ki rinka zakewa bangaren rayuwar shi. Misali yanzu ni ina da miji, na tabbata gurin aikin shi akwai mace akwai namiji, kun ki fahimta, gurin aiki na akwai mace akwai namiji. Misali idan nace wai ni wayan mijina za ta zama wani abin da zan iya bibiyan shi, to ina gab da kashe aure na da hannuna, saboda dole idan shi bai ce yana so ba wata za ta ce tana son shi. Kin fahimce ni? So wannan abubuwan zai kawo mana kalubale. Yadda da kanki, yadda da mijinki, duk inda zai shiga Allah zai kare miki shi. Kuma kake manta maza ya umarce maza su mata hudu in ba su adalci bane su guda daya. Kuma wannan aya ce a cikin Alkur'ani wanda ka aure daga abin da ya muku kyawu bibi uku hurhudu, in ba ku za ku yi adalci bane ku yi daya, shine magana. Kin san mijinki mijin mace hudu ne, na me zaki rinka bibiyan number wayan shi? Wannan kuskure ne. In kika ga wani abun da ni kamar yanzu kamar mijina Allah an shi rayuwarsa ya didda ne mashi, zan yi ansa waye kowace irin mace ce na gani a waye shi. Kin fahimce ni? Na tabbatar da cewa ba zai wani abu da ya sa a mashari'a ba. Yawwa, to wannan magana daga taba mu, in kika san baki control din zuciya yake, to kake taba dole zaki ga abin da zai bata miki rai. Kin fahimce ni?
To su kuma mazan me zaki ce game da su wajen yin abubuwan da bai dace ba a cikin wayar
su? Kawai abin da ya da in kai ka zama da cewa namiji ka sa kanka cikin wata banzar rayuwa. Misali to ka tabbata kana kokarin kuma kare haƙƙin gidanka, ka samu ka rinka in ka san kai wani chatin inda bai ka san mata kana da irin wannan halin, ka sani. To idan ya zama da cewa mata kana da irin wannan halin, duk abin da ka san kai na kuskure ga goge shi, kuma kai kuma ka ji tsoron Allah, mata ka kai kadai ka tsaya maka a cikin gida, kamar da kai ma ka kasance kana control din kanka a waje.
To na sauraro ka da jefu sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne wanda ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Yanzu za mu je ga hutun rabin lokaci, kana muka dawo shirin namu sai dora.
To muka da gefen mazan kuma a washin su maza suna son a rika taba wayan su. Zamu fara da kai Mallam Ismail a matsayinka na magidanci, a ko kana ɗaya daga cikin wanda kake wato yadda matanka a gida ta taba wayar ka?
A gaskiya batuna wai matata ta dauki wayata ta bincika wayata, ni baya cikin tsari na kuma ban sa halewa matata ta dauki wayata ba. So da a matsayina na miji akwai abin da ake kira da manscape. Shi namiji mutum ne wani lokacin da yake bukatar kadaici, yake bukatar sirri, wani lokacin za ka kira akan kansa ma baya son damu ko wani abu makamancin haka. So wani lokacin namiji yana da wasu abubuwa na privacy din shi, na sirrin shi, da baya bukatar a ce ana invading, ana shiga, ana duba mishi da makamantansu. Sannan wayata da ake ganinta, wato wayata aba ce da dama, wace sirrin kasuwanci na, abokan kasuwanci na, hurdata da makamantansu, duka dai yana cikin wayata da makamantansu. Idan ta ce tana son za ta ɗau wayata ta bincika ne wai don ta ga ko ina alaka da wasu matan da makamantan haka, eto ai kar ta manta cewa ni namiji ne, an sa haɗe min da na auri mace ɗaya, biyu, uku, har zuwa huɗu idan har zan iya adalci a tsakaninsu. Da haka da zaki ɗaukan wayata ta samu cewa ina soyayya da wata wanda ba haramun ba ne, wanda kuma ina gani in ina soyayya da wata maganar da zamu yi, kalamin da zamu yi, da dukkan wani abu da ya shafa haka, sirri ne na tsakanin ni da waccan, yanda ba zan yadda waccan ɗin ta ɗauki wayata ta ga me muke tattauna tsakanina da matata ba, haka zalika ba zan yadda ita matata ta ce za ta ɗauki wayata domin ta ga me nake tattaunawa da wasu. Shi fa maganar nan batu na daukan waya da makamantansu abu ne da ake gina shi akan turba ta yarda da makamantansu. Ni magananci ne, bana daukan waya matata saboda tun farko na yarda da tarbiyarta kuma ina kyautata mata zato. Dan haka idan har ta san kin san cewa zaki aure ni, ki zo kina cewa wai zaki ka bincika wayata da makamantansu, ya zanto cewa akwai batu na zargi da makamantansu, tun farko ma kake da aure ni, ba ni ba irin mijin da kike bukata bane. Dan haka wayata sirri na ne, privacy na ne, bana bukatar matata ta je ta duba wayata. Sannan wani lokacin a maza da kuke ganin mu, ku irin maza da ake ganin mu mata sun sani, akwai lokacin da ya danganta da yanayin irin sana'arka, kasuwancinka, aikinka da makamantansu. Wani lokacin matan da kansu za su biyo ka sai suna son ka da makamantansu, wasu ba tare da ka nemi su turo ma hotonsu, su turo ma hotonsu ce ni ne wance kaza da kaza ina son ka da makamantansu. Wani lokacin akwai ne irin amsar da za ka ba wa mace, ba za ka wulakanta ta ba da makamantansu. To lokacin kuma bakin kishi dan ya hau kan matan nan, idan suka dau wayoyin ba sa tsaya su fahimci ma wace irin hira suke karantawa, hoto kadai ya isa ya tagirin mace, in ya triggering din ta matan rasa ma me ya kamata mata kama, ko kuma wace irin maganar da za ta yi. Dan haka ina ga gaskiya daukan waya ba abu bane mai kyau. Idan kina son zaman lafiya, idan kina son aurenki, idan kina son mutuncinki, idan kina son farin cikin kanki, ki kaurecewa wayar mijinki. Kin aure shi ne saboda kin yarda da shi, kin aure shi ne saboda kuma kina san shi. Kuma me yake tunda har ya ajiye ki a gida, ina ga kin fi muhimmanci akan dukkanin wata wacce take waje. Ba wai dan ina kare namiji bane, a'a, ke ma mace dan zaman lafiyar ki. Idan kika ta da husuma dan kin ganni ina chatting da wata, ko kuma ina soyayya da wata, karshe da kika ta da husuma, karshen zance ne shine ki fushi ko ki yaji ko ni na sake ki bar gidan. Sannan wacce kika gano kin fita kin bata waje za ta shigo gidan. Sannan ke da kika fita in baki wasa ba, sai kuma ki je ke ma kice zaki auri mijin wata, wanda idan soyayya zai dake ke ma fa abin da kika guda shi ya faru. Dan haka gaskiya ina ganin ni wayata wayata ce, sai yasa ma na kira ta wayata, sai yasa ake kiranta da handset. Ba lokacin da lokaci da irin da su landline wayoyin da suke a jana gida kowa zai iya amfani da su, amma wannan wayata ce personality ɗina ne, ni kaɗai ya kamata ne amfani da ita, ni kaɗai ya kamata na san me yake wanzuwa a cikin wayata. Wannan shi ne ra'ayina a matsayina na magidanci.
To Mala Ahmad, in na dawo kanka.
To gaskiya ni kaman nawa wayan wani lokaci ma in kan bar ta a kan table, kowa ma yana iya ɗauka, hata yana ma suna iya amsawa. Amma dai na ɗan karanci wani yanayi wanda da yawan maza ba sa iya yarda ana taɓa wayoyinsu. na taɓa wani abokina wannan tambayan, yake cewa abin da yasa shi ba zai iya faɗa ba, amma bisa ga alamu shine yawanci maza suna da irin girlfriends nan, suna da 'yan mata a waje, so ba sa son ake ganin wayoyinsu. Sannan kuma wa'ansu kuma suna da business ɗinsu da ba sa son matansu su san abin da suke yi na kasuwarsu. So akasari maza akan wa'annan guda biyu ne. Kuma dama in kin duba yanayin rayuwar duniyar nan, hidimar mata ne da kuɗi, therefore da matan da kuɗin a cikin wayarka suke, ba ka iya barin wani ya zo ya gama ka. So wannan kamar shi ne dalilin waɗansu. Sannan kuma gaskiya ko da wa'ansu matan da shiga su ma ba san maza suke taɓa musu wayoyi, su ma suna da irin munafurci kamar na mazan ne. In kika mace ba ta yadda kana taɓa mata waya a ran, to ita ma tana da irin wannan halin ne. So wannan shi ne.
To ai ya kamata a ce tsakanin mata da miji dai akwai amana. Kamar yadda ka faɗa, wasu mazan ba sa son matan su rika taɓa wayansu, haka kuma wasu matan ma ba sa son maza su rika taɓa wayansu. To amma kai yanzu da kake barin matarka ta taɓa wayanka, ma'ana ka zama macen mijin mace ɗaya kenan, kana ganin ba wani dan rashin gaskiya da kake a waya da har zai bari ka bar matanka ta rika taɓa wayanka?
To gaskiya ni kan a tunani dai ba ni da wani rashin gaskiya ko wani mata ko wani hidimar kuɗi da zan ce wai ina yin sa, wai ina ɓoye wa matata ko wani abu, because kai da matanka duk ɗaya kuke, in ma kun haifi ƴaƴa nawa ne, ko da ku rabu ne ma ba ku rabu ba. Therefore ni ban ga dalilin da yasa in ɓoye wani hidimar waya ta ko in sa wani, ni hatta security babu shi a waya na, kin gani? Saboda haka ni babu wani kace na ce, kuma ina duk wayoyi na ma haka nake barin su gaskiya. So ni ban da wannan abu nan ɗin ku.
To yanzu a ƙarshe, a matsayinka na magidanci, wani shawara zaka ba magidanta maza irin ka hamma da gefen mata?
To magidanta, abinda dai zan faɗa mana shine kawai mu ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah cewa abinda kake yi din, in ma da 'yar wani kake yi, to kai ma kana da 'ya'ya din. sannan in ma da matar wani kake kai ma kana da mata din ita kuma wannan mu'amala ta banza da take jawo har ake hiding irin wannan mutum yayi hiding wayoyinsa baya son abuna to ya danganta ga mutum therefore shi mutum in ya ji tsoron Allah to shikenan sai Allah ya kwaranye masa matsalolinsa kuma shi ma ba zai bar iyalansa su sauka ba ki duba ki gani yawancin manyan malamai da suka tsayo a gaskiya ko ba malamai ba ma duk in dai mutum ya tsare gaskiya ya tsare amana na iyalansa da sauransu to zaki ga shi ma Allah ya tsare bayansa kuma alkawarin Allah ne haka sannan su ma matan haka ya kamata su ji tsoron Allah tunda dama Allah ya faɗa mana kamar yanda kake haka iyalinka za su kasance therefore ya kamata mu mazaje mu zama good then mata mu su zama haka so ni wannan shine shawara ta ga ainihin maza da kuma mata jin tsoron Allah shine mafi a'ala jin tsoron Allah shine mafitar mu idan muka ji tsoron Allah muka tsare sai Allah ya tsare bayan mu
sosai
to wannan shine Allahumma amin
haka yake
jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu shiga bangaren girke-girken mu
wayo Allah tuwo tuwo
to masu sauraro in muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da babban bakon mu wanda ita kuma za ta gwada mana yanda ake sarrafa nau'ikan shinkafa kala-kala amma daga cikin shinkafan da za ta yi mana akwai shinkafan da take so ta yi mana a yau wanda ake kira da curry rice ma'ana shinkafa kenan wanda yake da kala tare da kuma sauce din shi ma'ana hadin miyan da ake ci da wannan nau'i na shinkafa to in dai zamu fara a bakwar mu a yau ya sunanki
sunana malama Madina Ahmad Lauri
to malama Madina in dai muka tabo gefen kwalama a wasu kalan nau'ikan shinkafa kika kware wajen girkawa
gaskiya suna da dama but amma a yau zamu yi curry rice da kuma cabbage sauce dan ba za mu yi gabaki ɗaya like nau'in shinkafan gabaki ɗaya ba amma zamu zaba guda ɗaya da zamu yi
haka ne
so yau dai zamu yi curry rice da kuma cabbage sauce
to shi kaman wannan curry rice da cabbage sauce din in ana son a yi shi dami-dami ake bukata ma'ana ingredients kenan
okay to kin ga da farko muna bukatan shinkafa ko da long greens ko kuma basmati duk wanda dai
ta samu
yawara kuma muna bukatan cinnamon stick muna bukatan bay leaf muna bukatan turmeric like turmeric powder muna kuma bukatan muna bukatan kuma gishiri da kuma ruwa da tukunya abubuwan da ake bukata for da za a girka shi curry rice din kenan
haka
shi kuma a sauce din da za a yi wanda shine mahadin wannan shinkafan ita ce muna bukatan koda nama marar kashi shine wanda ake turawa ke kiran breast
chicken
yes sai kuma akwai kuma carrot muna bukatan albasa attarugu ginger da kuma tafarnuwa wanda ake bayawanci
garlic aka fi sani da garlic
yawa kuma muna bukatan cabbage sai kuma seasoning cubes gishiri da mangyada
haka seasoning cube ma'ana su dandano kenan
yawara da kuma onions the sauce spice abinda muke bukata kenan
kamar su green pepper red pepper yellow pepper ba kike bukatar shi a cikin wannan
ba na bukatar su gaskiya
okay
so wanda nake abinda nake bukata kenan na listin miki na kidaya miki su
to bayan waɗannan abubuwa da ake bukata ya za a fara wannan shinkafa
to shi to insha Allah to yanzu dai bari in muna miki inda za a girka wannan shi curry rice kafin mu zo gurin inda za a yi sauce din so na farko dai yanzu ga tukunyar mu a wuta mun sa ga kuma mun dan tsaga dan man gidan mu yawara na farko dai za mu dan saka bay leaf din mu da cinnamon stick din mu a ciki yawara sai mu dan jujjuya shi haka nan so idan muka dan jujjuya shi sai mu dan saka sai mu zuba mai ruwa kaman ya danganta da yawan mutanen da za su ci abincin so za mu dan sa ruwa kaman kofi guda uku haka nan in mun riga mun wanke shinkafan mu mun cire dattin da yake ciki in muka sa sai mu zuba curry da kuma gishiri a ciki sai mu bar ruwan ta yi tausa in ta yi tausa zaki ga ruwan ma ya juya kala yawara in yayi boiling sai mu zuba shinkafan mu
ya tausa ke
sai mu zuba shinkafan mu sai mu rufe in ta nuna zaki ganta ta yi kore,
ta yi kalan kore
yawara, zaki bata ta nuna, in ta nuna shikenan zaki bude kidan sa dan cokalin kike duba kidan taba kije eh yayi a bakin ki yawara.
To kamar shi wannan shinkafan ana son ya nuna da kyau ne ko kuma da ya nuna sama sama da yi?
Zai nuna da kyau abin shi yanda kudin da za a ci, amma bayan da zaka yi ka ci shi ba tare da mahadin shi ba. Yawara.
To yanzu kuma in muka dawo gefen mahadin, ya za a dafa shi mahadin shinkafan kuma ya sunan shi
cabbage sauce. So cabbage sauce ne mahadin da zamu yi curry rice din. So muna bukatar kamar yadda nace biki nama mara kashi ko kuma maybe kina da naman sani yanki daki mishi light slice. Muna
bukatar
yawara, muna bukatar carrot, albasa, attarugu, ginger da garlic, cabbage, seasoning cubes, gishiri, mangyada, albasa mai ganye da kuma soy sauce. So kin ga komai namu yanzu na aje, yanzu zan nuna miki inda zamu hada cabbage sauce din mu yanzu. So da farko dai a cikin tukunya zaki saka man gyada ya danyi dimi, in kika sa shi dimi, in kika dan sa shi dimi sai ki dan juya kin gani, in kika juya sai ki dan saka naman ki, wannan nama mara kashi da turanci dai suna kiran shi chicken breast. So zaki dan sa shi stir frying din shi
ya dan shi soya shi sama sama
yawara, in kika sa shi soyi sama sama sai ki saka ginger din ki da garlic da kika samu kika daddake ko kika dan mashin din shi je ki samu ki hada a ciki ki jujjuya ki stir frying din shi, ma'ana ki soya shi sama sama kenan. A ciki kuma in dan ya soyi sama sama sai ki saka mishi attarugun ki da albasa ki samu ki kara jujjuya shi, ka jujjuya shi ki saka sai ki sa mishi seasoning cube ki dan rufe shi ya dan nuna kadan, sai ki bude sai ki saka albasa mai lawashi da kuma cabbage dinki
yawara, samu ki wanke kin yanyanka shi kenan.
Yes, sai ki saka, in kika saka sai ki bi shi da soy sauce dinki da ki ya saka sukari da thyme dinki duka dai
yanda dai kike so
flavors wanda kike so dai, amma ni na sa ginger, garlic, na sa thyme. So lastly dai abin da zaki sa dai a cikin abin yawara ya kasance cabbage din ki ne karshe,
batun da shi bayi da
ba shi da
sauri yawara, yana da saurin nuna,
sai ki kika zuba shi a karshe sai ki dan rufe shi na minti kadan sai ki bude
ya dan sirarake,
sai ki kashe gas din ki ba shi da wahala. A cikin minti 10 zaki irin auraki abubuwan nan. So nau'in dafe-dafe da yake da like bai bata lokaci sosai suna nan da yawa gaskiya. To cabbage sauce is one of them,
yana ɗaya
daga cikin su. Akwai kuma ko da shike na riga na saba da irin da fuwan mutanen nyamurai, so akwai kuma wani South African sauce shi ma da zaki iya hada shi da shi curry rice din
kafin
ki yawara. Zaki iya yin chakalaka sauce da kuma sauransu, suna da yawa dai. Amma dai wannan,
amma kamar shi wannan da kika yi din nan, wannan ma din shinkafin, bayan shinkafin da kamar me za iya cin shi kuma?
Eh, zaki iya cin shi da doya, zaki iya cin shi da couscous, kin gane, da duk abin da dai kike so
haka
da sauransu.
To mun gode Hajiya Madina. To ma sauraro, ina ga dai anan muka kawo ƙarshen wannan gefen shirin namu na kwalama, inda wato bakuwar mu a yau Hajiya Madina ta yi mana bayanin yanda ake yin shinkafa wato curry rice kenan, da kuma mahadin shi wato cabbage sauce. Da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin, ke ma zaki gwada domin burge mai gida kenan. To a sauraro dai, ina ga anan zamu da sa'aya a shirin namu na yau da gobe. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri da muka kawo muku. A daidai wannan lokacin ne Ruqayyah Bashi nake cewa ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen muryan Amurka wanda yake a birnin Washington DC. Wassalam.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyar mu Ruqayyah Bashi da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa, wato Julie Lazarus Gresham, da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Shirin su BOA, misali na ba. Muryar Amurka yau ta